صلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبود غوديا ثبت على الله سبحانه وتعالى da ya hada mu a wannan yammaci na litinin a ɗaya ga watan rabi'in al-akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da 11 ga watan biyu a shekara ta 2013. A ci gaba da karatun mu littafin a'lamu sunnal manshura na al-shaykh al-hafiz hafiz bin ahmad al-hakami. Za mu tashi yau akan maratibul qadar ko yawa makon da ya gabata da mun karanta me ake nufi da imani da qaddara jumlatan a dunkule. Yau kuma za mu tashi akan martabobi darajoji kamar abinda zaka iya kira rukunan imani da qaddara. Bismillah.
الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكانتهم وأسرارهم وعلانيتهم ومن هم منهم من أهل الجنة
ومن هو
منهم من أهل الجنة.
نعم.
ومن هو منهم من أهل النار.
نعم.
المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم.
طيب شكرا. يكتب الإيمان بالقدر. كم مراتب الإيمان بالقدر؟ مرتبه به درجوجي جيرين أبو بواندا واجبيني سيمتين ياي إيماني دا سودان غدد إيماني دا قدرة ودنيني كائية تيمسو ركونين إيماني دا قدرة معنى kasancewar shi kansa imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani ko guda shida da muke da su. Yawwa, to shi kansa kuma imani da kaddara yana da wasu abubuwan da wajibi kai imani su, ka iya kiran su rukunai ne nasa na imani da kaddara din. Shine sai al-imanu bil qadar ala arba'i maratib. Imani da kaddara an jera shi wato mataki guda hudu ne, ko in ce akwai abubuwa hudu wanda wajibi ne mutum ba zai zama imaninsa da kaddara ya yi ba daidai ba sai ya yi imani da waɗannan abubuwa wato guda hudu. Yace almartabatul ula, mataki na farko wanda wajibi ne mutum ya imani da shi, yace al-imanu bi ilmillahi al-muhit bi kulli shay, imani da ilimin Allah wanda ya kewaye kowanne abu. Ma'ana ilimin Allah da kowanne abu ya shiga cikinsa, ma'ana babu wani abu da ya fita daga ilimin Allah a ce ga wani abu akwai shi a ce kuma Allah bai san da shi ba. Wannan duk waɗannan abubuwa da za mu ji guda hudu, kowanne ɗaya martani ne ga wasu daga cikin ɓangarorin musulmi da suka ɓantare suka bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar rashin imaninsu da waɗannan abubuwa ɗin. To kuma kasancewar malam mai littafi ya sharɗanta wa kansa, ya ce ba zai sa sunan kowa daga cikin ƙungiyoyin nan waɗanda suka karkace a cikin littafinsa ba. Duk abin da zai gaya mana tsagwaron abin da ya dace ne kawai a faɗa, ba sai ya gaya mana wato ƙungiyoyi kaza sun yi kaza sun yi kaza har a ɓata maka lokaci a zo a yi musu martani ba. Amma ka fahimto a cikin duk abin da ya faɗa ɗin nan akwai wasu ƙungiya da suka kyamace haka ɗin. Mun fahimci abin? Yawwa. La'alla dan ka gano abin kila ma faɗi ko da kaɗan daga cikin mun zo kan kowanne. Wajibi kai kai imani da ilimin Allah da ya kewaye kowanne abu. Nan abin da malamai suke so mutum ya duba shi ne, Allah shi ne mahalicci, ya halicci sama da ƙasa, ya halicci ɗan adam, ya halicci aljanu, ya halicci mala'iku da duk abin da mutum da yake gani, ba sai ka lissafa komai da komai ba. Kuma shi ne sarki akan waɗannan al'amura shike gudanar da komai babu abin da yake gudana a cikin wannan tsarin halittar tasa wanda bai san da shi ba mun fahimci wannan kace akwai wani abu a ƙarƙashin mulkin sa bai san da shi ba wannan tawaya ce ga Allah to Allah kuma babu wata tawaya dangane da shi dan haka ashe ya san komai da komai na gaya mana asalin abin da ya taso da wannan matsala har ake cewa ana sa mata suna babu imani da kaddara har ta zama rukuni waɗannan mutum biyu da suka zo daga garin Basra suka haɗu da Abdullahi ibn Umar a Makka me suka gaya masa ai na gaya mana ko sun ba shi labari cewa can a garin mu Basra akwai wasu mutane da suka fito wai suna cewa innal amra ulufu ai lamari farare ne ma'ana ba shi da alaka da wani ilimi ko wani rubutu da aka yi a baya kawai abubuwa suna aukuwa ne kawai a lokacin da suke aukuwa haka nan kuma mahalicci da ya halicci dan adam bai san abin da dan adam zai ba sai bayan dan adam din yayi aikinsa mun fahimci abin wannan asalin wanda suka fito da wannan zancenki ne shine suka zo suna tambayar Abdullahi ibn Umar me zaka ce akan waɗannan mutane masu irin wannan ra'ayi to shine sai yake cewa a waɗannan mutane ba ni ba su ma ba su ba ni ba ruwana da su domin kuwa naji babana Umar dan Khattabi ya ba mu labari cewa bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kawo hadisin nan na biyu da muka karanta wannan kisan na gaya mana ita ba sau ɗaya ba yau kaga ashe kenan wannan maganar rukunin farkon ko martaba ta farko raddi ne da martani ga suwa waɗancan mutanen da suka fara fitowa da maganar kaddara cewa ba za a yadda da komai na cewa Allah ya san ilimin komai ba suna danganawa Allah jahilci su sun faɗi haka ne garin su tsarkake Allah ana gaya mana asalin fikirar su ko su cewa suka yi in Allah ya san za mu aikata laifi ya za a yi kuma ya mana azaba in mun aikata laifi sai suka fassara ma'anar iliminsa shine yardarsa da abu kuma shi wannan yawwa Allah ko zai iya sanin abu amma bai yarda da shi ba ga abubuwa na duniya suna faruwa da yawa ya san ana yi kuma ba wani abu da zai faru a cikin duniyan nan sai da ikonsa ma'ana duk abin da dan adam yayi da damar Allah yayi ma'ana sai da Allah ya nufe shi da yin aikin yayi sawa'un abin nan Allah yana so ko baya so in Allah yana so to ba matsala in Allah baya san wannan abun kuma to ya kaddara cewa abun ya auku amma kuma dan adam shi ya zabi ya aikata shi kasancewar an ba dan adam zabi din nan kuma za a kama shi da laifi in yayi abin da ba daidai ba wannan hujja ce da Allah ya ba wa kansa da zai dora ta akan dan adam ba dama dan adam mai ce ya Allah a aini baka ce mun komai akan wannan lamarin ba ban san wani abu ba kai ka ce in dai har ka san abu to shikenan zan iya yin sa kawai ko Allah bai faɗi wannan ba abinda Allah ya faɗa shine ya san komai amma kuma ku yi kaza ku bar kaza don haka kai samu kai jam'i ka hada tsakanin kaddara da kuma babin al'amur wan nahyu in ka iya hada waɗannan ka huta a wannan babin baka da rikici to amma su waɗancan wai garin su tsarkakewa Allah zalunci sai suka tabbatar masa kuma da jahilci kun fahimci asalin abin da sa su karkace yawwa wato so suke su ce Allah baya zalunci tunda da ya san abin da za mu yi mai marar kyau to da bai kama mu da laifinsa ba su agunsu in ya sani ma'ana ya yadda amsar da malamai suke ba su sai a'a ai akwai bambanci tsakanin saninsa da kuma yardarsa ya san abin amma bai yarda ba don haka kai ka zaɓi ka yi abin da ba daidai ba don haka akwai hujja a kanka cewa ran tashin alƙiyama za a yi maka azaba a kan ka yi abin da ba daidai ba sai idan kuma ka tuba ai na ga ba rikici a wannan ko yau to mu ci gaba to shine sai ce alladhi shi ilimin nan na Allah wanda la ya'zubu anhu mithqalu dharratin gurgudan ƙwayar zarra la ya'zubu baya buya shine ma'anar la ya'zubu ba zai fake daga Allah subhanahu wata'ala ya zama Allah bai san shi ba ai na ƙasa ce ta mulki a ce Allah madauki da ya halitta sama da ƙasa a ce an yi wani abu a cikin mulkin sa kuma bai san da shi ba mun gane wannan ai ko yawwa ashe kenan ba daidai bane a dangana wa Allah jahilcin wani abu a ce ga wani abu ya faru a cikin tsarin halittarsa amma bai san da shi ba to sai ce fis samawati ko a cikin sammai wala fil ardi ko a ƙasa وأنه تعالى وما الله سبحانه وتعالى قد علم جميع خلقه يا سندك خلقت السا دك أبنك جنسي الدنيا النف تو الله يا سندشي ده أبنك بك جنيب ما إذا أبو بوا نو نسيك الدنيا وده بمسنبة باوي وصح للتم بقى أتكم مو أن أدم كو أجرين نع أشي كاسن كوا دكوا كي كوا هيك بكسن كوا دكوا بقى akwai dan adam da yawa a garin baka san shi ba kuma a ko ina haka abin yake to ballantana a ce ka san kowace bishiya a jeji ko a gonar ka baka san abubuwa da yawa ba yawa akwai abin da yake ka san shi wani abin kuma dole ya koye maka akwai kwari a cikin kasa wanda garin kana noma za ka ga wani ya fito wannan baka san da shi ba to shi Allah subhanahu wataala da ya samar da shi ya san da shi ya san abin da zai bashi ci ya san ya ci wani kwaran da ban shi ya rayu kaje ka duba dabbobin ruwa ka gani Allah madauki ya halice su ga sunan manya haka namun daji iri iri wannan yaci wannan a haka zai rayu kuma Allah ya tsara su kowanne da irin surarsa da irin yadda ya masa halitta idan ba haka ba abun ba zai gudana ba to duk waɗannan abin da kake gani kar kai tsammanin wai akwai wani abu guda daya da yake rayuwa wanda Allah bai san da shi ba kuma bai san yadda abubuwan su suke gudana ba to Allah ya san komai shine ma'anar ya'lima jami'a khalqihi qabla an yakhluqahu to ku jima ba wai sai da ya halicce su ba a'a kafin ya halicce su shine malam at-tahawi yake cewa laysa wa laysa ba'da khalqil khalq istafada asmal khaliq wala bi ihdathihi al-bariyyah istafada asmal bari ba saboda sai bayan yayi halitta sannan ya cancanci sunan al-khaliqu ba sunan al-khaliqun sunan sa ne tun kafin ya halicci komai kuma ya san abin da ya halitta din abin da zai halitta tun kafin ya halicce shi da wane da wane da wance da abu kaza da abu kaza da ruwa da menene duk abin da ba ta lokacin da zaka ta lissafa su yanzu to komai Allah ya san shi tun kafin ya halicce shi shi yasa ba wai halitta ce ta sa ya cancanci a kira shi al-khaliqu ba mu yanzu a dabi'ar mu ta dan adam idan baka sana'a ba a kiran ka mai wannan sana'ar ko baka taba gyaran babur ba ba yanda za a kira ka makaniki amma sai ran da ka fara yi sai a ce a wani ku makaniki ne ya iya kaza ba ka ba lalle ya zama kana da tsari ba sai dai idan misali kai karatun wani abu ka karanta engineering a ce yanzu kana cikin karatun kaza kana tsara za ka zo ka zama kaza shi ma kuma baka san me za ka yi ba kila dai kana da sha'awar ka zama wani abu to amma baka yi ihata da dukkan abin da za ka yi ba idan ka gama wannan karatun to amma Allah subhanahu wataala duk abin da ka gani a duniyan nan da abin da baka gani ba da abin da ka ji labari da abin da baka taba jin labarinsa ba to Allah ya san shi tun kafin kuma ya halicce shi ya san da shi ya san irin kaddara tasa tsawon da zai bashi inci nawa zai kuma menene ya fi shi girma ya aka tsara wannan ya aka tsara wancan duka wannan dai idan dan adam yana karanta abubuwa ko yana lura da yadda halittar Allah subhanahu wataala take ya ishe shi wa'azi wannan dan tambihi ne wanda ba lalle komai ya gamo maka da komai da koma sai ce wa alima arzaqahu ya kuma san arzikin su a yau din nan abinda ka karya da shi da safe da abinda ka ci dazu da rana da wanda zaka ci bayan sallar isha'i da abinda zaka sha duk Allah madaukaki ya san shi ba wai a dunkule sani ba ana ga mana ko akwai masu cewa ilimin Allah ilimi ne bil mujmali la bil mufassali wasu daga cikin falasifa da mutanen ahlul kalami haka suke cewa har malam juwaini yana cikin abin da yake faɗa abul ma'ali al-juwaini mai kitabul waraqat cikin littafinsa na muqaddimar da ya akan ilmul kalam yana faɗin cewa ilimin Allah yadda falasifa suka koya musu ilimin Allah ilimi ne bil juz'iyyati bil kulliyati la bil juz'iyyati ya san kulliyati amma bai san juz'iyyat ba me ma'anar kulliyat yawa abubuwan general kawai ya sani amma detail din kaza da kaza tafsili bai sani ba wannan maganar kaga ba daidai bace yawa babu abin da Allah bai sani ba wasu mutane suna daukar cewa in aka ce Allah ya san arzikinka ma'ana wai ya san me zaka karanta me zaka yi kaza da kaza kuma me zaka zo hanyar cin abincin ka wai ita ya sani a'a abin da zaka sa a baki kowace rana tun daga ran da ya halicce ka har ran da zaka mutu duk abin da zai shiga bakin ka sawa'un halal ne haram ne mai dadi ne mai daci ne mai zaki mai bauri mai gishiri duk Allah madaukaki ya san shi yana nan a rubuce kafin abin ya faru shi ne abin da ake nufi yawa dan haka ba abin da yake boye wa Allah وآجالهم كما سنن ياسن أجلنسو كوة ألا ياسن رند ذي متو فإذا جاء أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن كما أجلن نميزو توبذاء واتو جنكر تاموس ببذاء كما واتو ققو تاموس با كوثاء أبدا وأقوالهم يا كما سن مغنغننسو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد duk abin da kai a ko ina kai uya kai a bayyana kai in dai ka faɗi kalma ta fito to Allah ya san da ita kuma a lokacin fa kowa fa yana magana ko biliyan nawa ne a duniya a yanzu duk buɗe bakin da wani yayi magana a lokacin kuma wani can ma yana wata maganar maganar wannan ba za ta rikita Allah ya kasa gane maganar wancan ba a lokacin da wannan yake magana inda gaba ɗaya kowa zai buɗe bakinsa ya faɗi wani abu tare a lokaci guda duk ya san su ba abin da za a ce bai fahimci na wancan ba don haka in addu'a ce ba zai bashi abin da ya roƙa ba saboda bai ji sosai ba duk ba haka yake ba yawwa to sai ce wa a'malahum ya kuma san ayyukansu duk abin da mutum zai aikata a ina yake ko a boye ko a bayyane shi ma Allah ya sani yace wa jami'a harakatihim da dukkan motsinsu kana kwance ka juya daga gefen dama ka gaji ka juya ka koma gefen hagu ba wanda ya sani kila ma iyalinka da take gefen ka bata san kai juyi ba to Allah madaukaki ya sani me yazo kanka ya tsaya sauro ya tsaya kanka yana jin ya samu fursar da zai ci za duk Allah ya sani ma'ana babu wani motsi da dan adam zai yi wanda wato Allah bai san shi ba wasakanatihim hakanan nutsuwarsu tsayawarsu kyam guguda ba tare da motsi ba duk Allah ya sani wa asrarahum wa asrarihim tunda duk matsufi ne akan jami'i akan harakat tunda yace wa jami'a harakatihim yawa wa sakanatihim wa asrarihim da sirrorinsu duk sirrin da dan adam yayi Allah ya san dashi wa alaniyatihim da kuma dukkan abin da ka bayyana Allah ya sani wa man huwa minhum min ahlil jannati Allah kuma ya san a cikin su wane ne dan aljanna wa man huwa minhum min ahlin nar waye kuma a cikin su dan wuta duk Allah ya san wannan abu domin me ai halittarsa ce makon da ya gabata in ba kuma manta ba ne mana maganar cewa malamai shi yasa suka sa imani da kaddara a cikin babi ne na cikon imani da rububiyya kun fahimci wannan kun haroro abu me ake nufi da wannan ka san cewa duk waɗannan abubuwan Allah ya san su ya tsara su ai kamalar rububiyya take me ma'anar rububiyya kamala ce ta cewa shine mahalicci ba ya ga mana ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ko yawa ala wasu malamai sun fassara ala ku saurara ya alamu man khalaqa wanda ya halitta to ya sani ko ka dauke shi istifhami yanzu wanda ya halitta a ce bai sani ba yawa ba zai yi ba shi fa ya kirkiro abun da babu shi to kuma shi zaka zo kai zancan akwai wani abu da ya shafe shi wanda bai sani ba duba ku ga yadda dabbobi suke wani kamar da ya ga mana a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba haka kuma sai kira shi minhum a cikin halittar nan tasa akwai wanda yake tafiya akan cikin sa jan jiki yake ka duba macizai mu kawai haka zaka ga yana jan jikin da me yake ja kafafu ne yake tafiya haka kai ba buɗe kai ka gani ba kana aje shi ko zai tafi wani in ya samu gun santsi ma zai iya hawa wani kuma ba santsi ko gilashin zai hau haka masu wannan suke wani kuma ya tafi akan kafa biyu wani akan kafa hudu wani kuma gashi nan a sama fiffike ne da shi kuma ba zai iya rikewa ku duba wani kamar yadda Allah madauki ba mu labari cewa abin nan ba shahun ba ma'ana gaba ɗaya tsuntsu yawa duk tsuntsu a sama zai iya kame jikinsa zai iya tafiya kuma yana haka zai iya kuma tsayawa ya daina kada fuffigen kuma bai faɗo ba ko ba haka yake ba yawa amma in misali in ɗan adam ne in yi sama idan ba wannan abin da leman nan zai sa ta saukowa ba ko kuma jirgin sama ku duba shi kansa jirgin sama yadda ɗan adam ya kirkire shi sai masa sura irin ta tsuntsu in ka duba injin sa za ka ga yadda akwai wasu abubuwa in yana tafiya suna motsi kamar yadda fiffiken wato tsuntsu in yana sama yake motsa shi yadda zai tafiya wannan abun aka harara aka yi shi duk wannan akwai hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala a ciki kuma yana daga cikin abin da dama ke sa mutum ya samu ilimi ya dubi halittar Allah to kuma tanan zai samu ilimin yadda zai gano wani abu da zai taimaka masa a rayuwarsa. Allah madauke kara mana ilimi, shi yasa wajibi mu ilimi ta kowanne fage. Yawwa, ilimin duniyan nan da ilimin addini dole a yi shi domin tanan za a san yadda rayuwar za ta gudana kuma abubuwa su kyau. Allah ta muke mu. To sai ce almartabatu thaniya, martaba ta biyu, ka iya kiransa kamar yadda nace rukuni na biyu. Al-imanu bi kitabati dhalika, wajibi kai imani da rubutun waɗannan abubuwa. Wana wannan abin da aka faɗa Allah ya san su, to kuma a rubuce suke, suna rubuce a lauhil mahfuz. Wa annahu ta'ala qad kataba jami'a ma sabaqa bihi ilmuhu, Allah ya rubuta dukkan abin da ilimin sa ya riga ya akansa, duk abin da ya san shi tun kafin ayi to kuma a rubuce yake a wurin sa ya rubuta. Ma'ana ma sabaqa bihi ilmuhu annahu ka'inu, duk abin da ya gabata a cikin ilimin Allah cewa wannan abin zai zo ya kasance to Allah ya rubuta shi. Wa fi dhimmi zalika al-iman bil lawhi wal qalam, daga cikin abin da yake wajibi ya shiga cikin wannan shine kai imani da al-lawh, shine al-lawhul mahfuz da kuma al-qalam, al-qalami da ya rubutu. Ma'ana akwai Allah hakikatan, kar wani ya ce maka a'a ai da aka ce al-lawhul mahfuz kar ka dauka wani na hakika ne, a'a ai ana nufin dai Allah ya san komai, a'a ba haka ake nufi ba. Ai Allah ya san yadda zai gaya mana ya san komai kuma ya faɗa mana, amma kuma yana gaya mana ne nan cewa komai din kuma ya rubuta shi, ba dan ya manta ba. Yau ba dan ya manta ba ne, Allah baya manta komai, amma ya rubuta shi dan ya tabbatar da iliminsa kuma ya tabbatar mana akan cewa duk abin da za mu zo mu yi hujja da shi ran tashin alkiyama zai nuna mana dama gashi nan. Kuma ya tabbatar da dama ai tabbatar ilimin ne zai sa mu da bamu san an yi ba sai a nuna mana to gashi fa dama yana rubuce, kuma yadda yake rubutan nan haka abin zai auku a duniya, sawa'un da haihuwa da rayuwa da mutuwa da tashin kiyama, duk abin da zai shafe mu Allah madauki ya rubuta waɗannan abubuwa da abin da ke gudana kuma a cikin wato rayuwar kafin a mutu. Almartabatu thaniya, martaba ta biyu, malamin zai kawo mana dalilai akan kowanne, shi yasa ba sai mun zarbabbi ba, za mu zo kansu. مرتبة أخوك بابي با يو. المرتبة الثالثة مرتبة تبي كوركني نأكو مرتبة أخوك وكم أتركني نأكو. الإيمان بمشيئة الله النافذة, إيماني دنفي الله زرتك نم سوديو أنا كم فسر راشي دنفي, أما إنا سوء بمبنشي كما هل ينزو أحوصر بمبنشي غالبي in muka tashi fassara mashi'a me muke cewa so ko yawwa. To a wannan babin nakan guji kalmar so wajen fassara mashi'a saboda kada mutum ya fassara ta da so bi ma'ana yarda da abu da kaunarsa, ba ita ake nufi ba anan. Abinda ake nufi anan mashi'ar Allah, nufin wato kasancewar ba komai sai ya nufe shi sannan ya auku ba, to wannan kasancewar ba abinda zai auku sai da nufinsa. Kar kuma ka fassara shi da yarda, wani shi ma ya fassara abin da ake da yarda amincewa. Duk muna amfani mu a Hausa ko muna amfani da kalmar yarda, muna nufin amincewa, muna ma'ana amincewa ta abu ba komai ba laifi. To wannan duk ba ita ake zance ba, ba da damar abu ya auku shi ake nufi da mashi'a. Kun hararo abin kun gane? Ma'ana duk abin da zai auku to ba abin da yake aukuwa sai da ba da damar Allah, sai da yardar Allah, sai da nufinsa, sai da amincewarsa. Ma'ana bai auku ba sai Allah ya bar shi ya auku, sawa'un yana san abin ko baya san abin. Kuna fahimtar abin? Yawwa. To shine ake nufi da mashi'a. Sai ce annafiza, wanda take mai zartuwa, babu wanda zai iya tsayawa a gabanta ya hana ta aukuwa, shine ma'ana annafiza. Ikon Allah da yardarsa da nufinsa da amincewarsa, wadda babu abin da zai tsaya gabanta, in dai har yace zai yi abu ya nufi ya auku to zai auku, to wajibi ka yadda da wannan. Wa qudratihi ash-shamila, da kuma ikonsa, ikon nan kuma gamamme shine ash-shamila, wanda ya game komai da komai, babu abin da ba shi da iko a kansa. Inna Allaha ala kulli shay'in mene qadir. Dawwa, na sha ambata mana me bambanci tsakanin al-qadir da kuma al-qadir? Akwai bambanci. In an ce alƙadiru siffa ce kuma ghairu muƙayyada, amma alƙadiru suna ne kuma muƙayyad, me ma'anar wannan kalmar in an ce alqadir duk inda yazo a qur'ani ko a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin alqadir yazo amma in ka ganshi yazo to yana nufin Allah mai iko ne akan wani abu da ya ambata a wurin inda ya fada qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum ko aw yalbisakum shi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd mun fahimci wannan duk inda yace alqadiru zai fadi wani abu ne ayyananne cewa shi mai iko ne akan yin sa shi iya wannan abu mun fahimci abun amma in yace alqadiru to siffa ce lazima tare da shi shi mai iko ne akan komai da komai ba ta kaita kan wani abu da ya ambata a gun ba amma duk inda qadiru ta zo za ka ganta cewa muqayyada ce an kayyade ta da wani abu da aka ambata a wuri mun fahimci dai misalin ko yawa amma in alqadiru ne to tabbatacce a kowane lokaci Allah mai iko ne akan kowane abu babu qaidi la fil maf'ul wala fi shumuliyati ma yaf'aluhu komai ya shiga ciki babu abin da zai fita to mu je sannan kuma sai yake cewa wa huma su waɗannan abubuwa guda biyu da mashi'ar Allah da ikon sa akan yin abu mutalazimatani suna tare da juna ba sa rabuwa da juna Allah mai iko ne akan komai kuma in yi nufin ya auku zai auku ba abin da zai hana shi ai mun fahimci bambanci tsakanin mashi'ar da dai kudura din ko mashi'ar ita ce yardar sa da amincewar sa da nufin sa abin ya auku ba ta bangaren amincewa ta yarda yana son abu ba a'a amma ta bangaren ne ya ba da dama abin ya auku abu na biyu kuma shine kudurar sa menene yake da ikon yi babu iyaka ga abin da yake da ikon yi duk abin da ya so ya aikata zai aikata mun fahimci wannan yawa to yace waɗannan abubuwa biyu ba sa rabuwa da juna min jihati ma kana wa ma sayakunu ta bangaren abin da ya kasance a baya da abin da zai kasance nan gaba Allah ya nufi duk abin da ya kasance a baya bai auku ba sai da sanin sa sai da yardar sa da amincewar sa abin ya auku sawa'un ta bangaren halittar sa ne ko ta bangaren abin da halittar sa suka aikata wato a wannan babin ya ƴan uwa ina so ku fahimci abin rikicin da kuma inda yake da su waye suka kawo shi gaba ɗaya da farkon sa har ƙarshe yana da alaka ne da aikin bayi ba aikin Allah ba wanda suka samu rikici a wannan babin dama sun same shi ta bangaren ayyukan bayi ne amma a maganar aikin Allah da halittar samai da ƙasa da sauransu ba ruwan kowa a ciki ya san abin da zai ya faru tuntuni ya san abin da zai faru a kowane lokaci har zuwa tashin kiyama inda masu rikici suka samu rikici su mu'tazilawa shine ayyukan da bayi suke aikatawa wai yanzu mu da za a zo a hada mu ayi mana azaba akan laifukan da muka aikata to yanzu Allah ya san za mu yi din ya rubuta sannan kuma ya bada dama muka yi din sannan kuma ya mana azaba su abin da shiga hankalin su kenan ba sa zancen halittar samai da ƙasa cewa Allah bai sani ba ba wannan yake faɗa ba zancen bayi kawai aikin su da suke aikatawa musamman ma miyagun ayyuka ai kun fahimci abu shi yasa a wannan babin malamai da suka yi rubutu sun sa shi da sunan magana akan khalqu af'alil ibadi al-imam al-bukhari yana da littafi sunan sa kenan khalqu af'alil ibadi ai musamman al-bukhari ba iya littafin sa da yabi ne wannan sahih al-bukhari ko yana da khalqu af'alil ibadi yana da al-adabul mufrad da wasu littafan da kuma akwai at-tarikhul kabir duk dai da yake akan ilmul rijal yawa to khalqu af'alil ibadi nan martani ya mayar ga mu'tazilawa da suka bude wannan tunani su suka fara zuwa da shi kuma ban manta ba na taba ga yamana daga ina suka samu wannan tunanin su wannan mutanen basara din daga wani mutumi ne a basara wanda kirista ne asalin sa shine yazo musu da wannan tunanin wai sunan sa suzan tun wancan zamani fa a karnin tun karshen zamanin sahabbai lokacin su abdullahi ibn umar suna samari zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to lokacin su ne da tijai a lokacin abin ya auku wannan mutumin yazo a basara yace ai su a abin da suka sani Allah bai san komai zai auku na ayyukan bayi ba sai bayan bayin sun aikata sai suka hada ilimi da maganar amincewa da yadda cewa inda ya sani ya za a yi bari ayi mun gane wannan yau kuma wannan abubuwa ne guda biyu masu bambanci sanin sa ya san za a yi kafiri mai suna kafiri a duniya ba zai yi imani da Allah ba ai Allah ya sani idan ka ce akwai wani mutumin zai kafirci amma Allah bai sani ba sai bayan ya zama kafiri kaga ka tauye Allah a cikin mulkin sa cewa akwai wani abu yana gudana ma bai san da shi ba kun fahimci wannan don haka dole ne ka yadda cewa Allah ya san komai to kuma na biyu ka yadda cewa ya rubuta komai sannan na uku ka yadda cewa duk abin da ya auku sawa'un ayyukansa ne na halitta da kuma abin da bayin suke aikatawa to ba su aikata ba sai da yaddarsa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin shikenan duk abubuwan suna nan a cikin alqur'ani dama matsalar ita ce mutum ya zama abin da yake sa ya yadda da abu ko ya ki yadda da abu hankalinsa ne ba abin da Allah ya gaya masa ba inda zaka dora abin da Allah ya gaya maka a qur'ani abin da manzonsa sallallahu alaihi wasallama wanda yafi kowa sanin sa da shi zaka dogara to insha Allah ba wanda zai bata yawa ka kama qur'ani ka kama sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama duk abin da muke faɗa nan kowanne akwai dalili a kansa za kuma mu zo kansa zamu ji to shine sai yake cewa mutalazimatani min jihati ma kana wa ma sayakun sai shi wala mulazamata bainahuma min jihati ma lam yakun amma babu mulazama a tsakanin su ba tilas ne su hadu guri guda ba ta bangaren abin da bai kasance ba me yake nufi a wannan littafin a wannan guri ya ce wannan abubuwan guda biyu dame dame mashi'arsa da ikonsa yawa mashi'a mun gane mashi'a yawa nufin abu ya auku ta bangare guda kuma akwai me kudurarsa ikonsa akan abu to ta bangaren abin da ya riga ya gabata a baya aka yi shi yanzu misali halittar samai da kasa da me suka hadu ya nufi halittar kuma yana da iko akan halittar don haka an yi halittar ko yawa haka nan kuma ma sayakunu abin da zai auku nan gaba Allah subhanahu wataala in lokacin yin sa yazo to abubuwan nan guda biyu sai sun hadu da ikonsa da kuma me nufinsa sai sun hadu guda biyu wannan ba za su rabu ba da'iman cikin abin da aka yi da cikin abin da za a yi nan gaba to inda suke rabuwa fa babu talazumi shine cikin abin da ba a yi shi ba kuma ba zai auku ba shine yace wala mulazamata bainahuma babu talazumi in an ce talazumi shine tilastin su zama tare guri guda a lokaci guda babu shi min jihati ta bangaren malam yakun abinda bai faru ba wala huwa ka'imin kuma ba zai zo ya faru ba abinda bai faru ba ba kuma zai zo ya faru ba ba zancen nufin sa ba kuma zancen maganar iko a kansa tunda dama ba a zo kansa ba mun fahimci abin yawa babu zancen a ce sun hadu ma'ana akwai ikon amma kuma ba a yi nufin ba kaga sun rabu gida biyu ko an samu daya ba a samu daya ba domin shi ikon ko an yi ko ba a yi ba akwai shi amma shi nufi yana samuwa ne in an yi ina fatan mun fahimci abu don haka in dai an yi a baya to an samu ikon an samu nufin in za a zo a yi nan gaba shi ma akwai nufin akwai ikon amma abin da ba a yi ba kuma ba za a yi shi ba to akwai ikon amma babu nufi ina jin kun fahimta ne yawa to shine abin da yake nufi sai ce fama sha Allahu ta'ala fa huwa ka'inu duk abin da Allah ya nufe shi ya so ya aikata fa huwa ka'inun bi qudratihi la mahalata abun to zai auku shine fa huwa ka'inun to lalle zai auku bi qudratihi da ikonsa la mahalata babu makawa shine ma'anar la mahalata ba makawa in an samu kudura an samu mashi'a to babu wani babu wata babu wani abu da zai iya hana Allah madaukaki yin abin da zai mun fahimci zancen domin me kudurarsa magana ce ta karfin iyawa haka ne nufi kuma magana ce ta karfin iko duk abin da ya ga dama zai yi to tunda shi ne mahalicci in ya so ya yi yana da ikon dama shi ikon sifarsa ce da'iman tana nan amma mashi'a tana da alaka da in ya so ya yi in ya so kuma ba zai ba don haka waɗannan abubuwan guda biyu tilas ne a same su lokaci guda cikin abin da aka yi shi da cikin abin da za a zo a yi amma ba tilas ne a same su lokaci guda ba cikin abin da ba a yi ba kuma a nufi ba sai dai a samu ikon yana nan domin dama babu lokacin da za a ce Allah ba shi da ikon yin wani abu Allah shi mai iko ne akan komai amma kuma ba komai yake nufin yi ba zai iya nufin ba zai wani abun ba kaga kenan babu talazumi wancan daban wannan daban yawa to mu cigaba da wancan ce fa masha Allahu ta'ala fa huwa ka'inun bi qudratihi la mahala wa ma lam yasha abinda kuma bai so ba bai nufi shi ya faru ba wa ma lam yasha illahu ta'ala duk abinda Allah bai so ya auku ba lam yakun to ba zai kasance ba tunda bai yi nufi ba don me li adami mashi'ati llahi iyyahu saboda rashin nufin Allah ga yi Allah bai nufi ya faru ba bai so ya faru ba la li adami qudrati llahi alayhi ba saboda Allah ba shi da iko akan sa ba kun ga ya kara fito mana da bambancin babu talazumi ko ta bangaren abin da ba a yi nufi din ba yawwa yace ta'ala Allahu an zalika Allah ya daukaka yafi karfin haka ma'ana shine ma'anar abin da yake nufi anan Allah yafi karfin a ce an samu irin wannan abun a mulkin sa cewa ga wani abu ya nufe shi kuma ba shi da iko akai mun fahimci wannan wannan babu in dai akwai nufi to dole akwai iko ikon koyaushe akwai nufin kuwa za iya samun sa zai iya fasawa saboda shi mai mulki ne in ya ga dama yayi in ya ga dama kuma ba zai ba tunda duk abin da yake yi nasa ne a kashin kansa babu mai bashi umarni a saman sa mun fahimci abin yawwa to shine sai kuma yake cewa ko ta'ala Allahu an zalika azza wa jalla kuma wanda ya karanta risala a cikin ku ya karanta a muqaddimar sa ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yurid kun tuno wannan maganar to ita ce anan guri Allah ya fi karfin a ce a cikin mulkin sa an samu abin da ma la yurid shi bai nufe shi ba dan ka in dai kaga abu to da nufin Allah ya auku yawwa shi ma'anar ta'ala din anan ma'ana yayi sama ya wuce a ce a cikin mulkin sa ga wani abu bai nufe shi ba an fi karfin sa an yi shi babu mai fin karfin Allah to shine sai ce wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in wannan aya ce ga ta nan babba Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance li yu'jizahu min shay'in wai wani abu zai iya gagarar sa ba fis samawati ko a cikin sammai wala fil ardi ko kuma a ƙasa innahu kana aliman qadira lalle Allah masani ne kuma mai iko mun taba magana a baya akan sunaye da suke zuwa al-asma'ul husna a ƙarshen ayoyi da munasabar su da alaƙar su da abin da ake faɗa a cikin ayar ko kuma manta duk sunan da Allah ya faɗa a ƙarshen wata aya ka lura sosai kai tsam ka nutsu kaga yana da alaƙa da abin da ya gama faɗa a cikin wannan aya kun ga nan yana mana zancen me yace wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fil samawati wala fil ardi Allah bai zama wanda wani abu a cikin sammai ko a ƙasa zai gagare shi ba ma'ana babu abin da zai gagare Allah madaukaki a sama ko a ƙasa sai ce innahu ai lalle shi domin ka ƙara yadda da wannan kana ya kasance dama aliman masani ne kuma sannan me qadiran mai iko ne kaga alakar wannan da wancan kenan ai mun taba zancen kissar mutumin nan wani ba kauye ko da aka karanta masa wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim haka take sai yaji wani ya karanta wallahu ghafurur rahim yace shi bai haddace qur'ani ba bai san meye a cikin sa ba amma wannan maganar ba daidai take ba da aka ce wallahu ghafurur rahim saboda me an ce wasariqu wasariqatu barawo namiji da barauniya mace faqta'u aydihuma a yanke hannayensu jaza'an bima kasaba sakamako ne na abin da suka tsuruta suka aikata nakalan azaba ce minallahi daga Allah sai ki kuma wallahu azizun hakim to shi mai karatun sai karanto wallahu ghafurur rahim malaraban kauye ce kai wannan zancen ba a saba mai fasaha ya irin wannan zancen ba ka yi zancen iko a yanke hannu kuma ka ce ka kawo zancen gafara isi ba daidai ba ne sai ce anya wannan waye ya faɗi wannan magana sai ce Allah sai ce gaskiya wannan magana ba ta Allah ba ce Allah ba zai faɗi magana irin wannan ba kun ga shi ba mahaddisi ba ne amma sai ya ce ka duba ne da ya duba sai ya gano sai ya ce ashe shi ya kuskure sai maimaita ya gyara ya ce wallahu azizun hakim sai ce yawwa ma'ana tunda dai an yi maganar a yanke hannu ƙarfin iko ne yake sa a yi wannan shi ya kawo maganar izza shi ya sa ya ce wallahu azizu yawwa hakimun kuma da ya kawo saboda shi ne mai hikima ya san hannun nan wata cuta ya shi ya sa a raba hannun nan daga jikin mai shi wannan hikima ce don haka ya yi ƙarfi ma'ana azza fa hakama li'annahu hakimu saboda buwayarsa shi ya sa ya yi hukunci domin ku shi mai hikima ne ya san duk inda ya dace a sa kowane hukunci yawa shi yasa har ibnu qayyim da yake maganar irin wannan a cikin dafin sa yana maganar hikimar wanda ya zina ai masa ko a jefe shi ko ai masa bulala in ya taba wato ai masa bulala in bai taba aure ba in kuma ya taba aure a jefe shi ko har ya mutu yace hikimar wannan aka yi magana ne akan malamai sun tattauna a ina ne za a yi dukan wani wuri yace ko ina za a iya duka saboda lokacin da mutum yayi wannan mummunan laifin duk bangaren jikinsa ya san an yi kuma ya ji dadin abin da aka yi a lokacin da yayi don haka ya cancanci ko a raba shi da jikin ta hanyar a jefe shi ba tare da an lissafa ta ina za a same shi ba ba a ce iya goshi ba ko ina a same shi saboda me duk jikin nan ne ya laifin kamar yadda kuma in bulala ce ko ina aka dake shi babu matsala shi ma akwai hikimar Allah madauki akan wannan tsari to Allah madauki ya kara mana fahimtar wato hikimar sa da haka shi yace innahu kana aliman qadira lalle shi masani ne kuma mai iko al-martabatu rabi'a martaba ta hudu ko kace rukuni na hudu al-imanu bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli shay'in imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato shi ya halicci komai da komai wannan lafazin ko shay'un din kada ka cire komai kuma a cikin sa komai ne da yake nufin komai ba komai ne da za a cire komai daga cikin sa ba mun fahimta a Hausance yawa ma'ana duk abin da yake akwai shi to Allah ne halicce shi kada ka cire kuma komai sawa'un da kai da aikin ka nan shine babban raddin da ake nan ana magana ne su ma gawa ga mu'tazilawa su abin da suke cewa ai al-insanu khaliqu af'alihi dan adam shi ya halicci aikin sa domin da Allah ne ya halicci aikin nasa to da bai cancanta Allah ya masa azaba akan abin da ya halitta masa ba kun fahimci nan can wa duk garin a tabbatar wa Allah adalci amma abin da yake daidai shine wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kamar da faɗa cikin suratul saffat Allah shi ya halicce ku shi ya halicci abin da kuke aikatawa ka dauki biran nan haka ka daga aiki ne ko ba aiki bane to wannan dagawar ni da na daga da hannuna ni ne nufin abun na ya so in dauka kuma sai ya hadu da mashi'ar Allah alkauniyya cewa ya so in dauka in bai nufi ba hannuna sai ya shanye haka sai in kasa dauka komai ko ba haka bane ashe akwai mashi'ar Allah a dagawar tare da ni ne nayi wannan aikin to idan ba daidai bane wannan aikin ya nufe ni da yin abun dan ya jarraba ni ni kuma na zaba in yi ya bar ni nayi kuma zai kama ni da laifi saboda ya gaya min a Qur'ani cewa kada in yi ai ba matsala ko ba haka bane yawa to muje sai yake cewa wa annahu ma min dhurratin ko ma min dharratin babu wata kwayar zarra fis samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin kasa wala fi ma bainahuma ko abin da ke tsakanin sama da kasa duk abin da ka gani inna wallahu khaliquhuma ko wallahu khaliquha sai face Allah shine ya halicci wannan abu duk kwayar zarra da ka gani ma'ana nan ya faɗi abu mafi kankanta har a zo kan babba kenan duk abin da ke cikin kasan nan to Allah ne ya halicce shi babu wani abu da dan adam yayi istiklali wajen halittar sa nan akwai bambanci tsakanin halitta da kera abu ko mu nan Allah ba mu dama mu kera shi yasa mun kera abubuwa mun yi kayan mu da muke sawa mu muka dinka amma daga cikin halittar Allah muka samu shi mun fahimci abin yawa zuwa kai ka samu abin nan auduga aka yi nomanta Allah ya nufi ta tsuro aka samu farar auduga aka dauka aka yi kadi aka samu zare aka kai shi aka yi abin da aka yi kuma aka samu ko aka samu kayayyakin dai aka da godone da yadi da me duk ta hanyar abin da aka samu daga kasar Allah da ya halitta daga nan aka samu ko wanda zai ce maka yayi robot yayi wani robot ya rika yin abu a madadin sa yanzu kamar zamani yanzu akwai abubuwa da yawa da robot ake gudanar da su ko robot zai zauna yayi gudanar da computer yayi gadi a gaga wani ya shigo a sa alarm daga wani ya ketare wani wuri gilas ya bude wani dan adam ya shigo za a sa kararrawa masu gadi na dan adam kuma sai su je su kama mutum duk ana wannan abun a yanzu amma daga ina shi robot din aka yi shi yawa karfe aka hada da robobi da plastic da menene aka sa ita computer daga abubuwa don haka daga halittar Allah aka yi wani abu kerawa ce ba halitta ce daga milla shay ba mai halitta daga milla shay shi kadai ne shine Allah subhanahu wa ta'ala shi saboda shi innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun kaga muku a dan adam babu mai kun fa yakun babu dan adam mai kun fa yakun babu babu malaika ba annabi ba manzo wanda yake da kun fa yakun Allah ya samu dace to shine sake cewa wa khaliqu harakatiha kuma Allah shine ya halicci motsin waɗannan abubuwa din wa sakanatiha da kuma rashin motsin su nan hada abdad dan ka gano cewa babu abin da ya kufce daga ilimin Allah da ikon sa da halittarsa ya hada abdad abdad shine kishiyoyi tunda ya fadi motsi to karka ce iya motsin ne bai san ya sani bai san wato rashin motsi ba rashin motsi mu a Hausa ba shi da suna ko sai dai ka ce in ka ce shuru me ma'anar shuru rashin magana ne ko ba fa a galibi dai yawwa me ma'anar mutun ya tsaya haka baya motsi me za a ce masa da Hausa to zai shiga amma kiran ce kikam sifa ce ko sifa ce ta tsayuwa haka kikam kamar ta soja misali yawwa abin nufi dai wato Allah ya san motsin da rashin motsin shi a larabci rashin motsi sunansa sakana shine sakanat yawwa sukuni mun kuma kaga sai muka dauko lafazin sukunin muka sashi a wani abu mana hutu ko da rashin da hutawa ne to zai dauka hakan to amma yanzu kace mutum wane mai sukuni ne abinda dauka wane mai kudi ne yau ba maganar mai hutawa ba to haka dai harshe dama yana da tadakul akwai zumunta haka tsakanin harsunan duniya to shine sai ke cewa subhanahu la khaliqa ghayruhu sarki ya tabbata ga Allah babu mahalicci banda shi wala rabba siwahu babu kuma ubangiji da ya halitta banda shi shi kadai shine khaliqu shi kadai kuma shine rabbu to shine sai kuma ya jero mana waɗannan dalilai din mu karanta wasu daga ciki amma kafin mu karanta mu dunkule waɗannan abubuwa guda hudu inda dama kowa ya haddace su kalmomi ne ba su da wahala da larabci za su yi maka saukin haddacewa al-ilmu wal-kitabatu wal-mashi'atu wal-khalqu al-ilmu wal-kitabatu wal-mashi'atu wal-khalqu al-ilmu wal-kitabatu wal-mashi'atu wal-khalqu sai ka ga ka rike mana da ilimin Allah da rubutu da kuma mashi'ar sa nufin sa da kuma halittar sa da Allah da Hausan yafi wahala ban sani ba ko dan larabcin ne in mutum bai iya ba in ya iya zai ji ba yafi sauki yawwa al-ilmu wal-kitabatu wal-mashi'atu wal-khalqu waɗannan abubuwa guda hudu ba za ka zama mai imani da kaddara ba sai ka imani da su dukkan su kuma kamar yadda ga mana kowanne daya raddi ne da martani akan wasu da basu imani da haka din ba yau wajibi ka yadda cewa Allah ya san komai daga cikin komai din nan akwai aikin ka duk abin da ka aikata ya san shi wajibi kuma ka yi imani da cewa ya rubuta komai daga cikin komai din nan kuma akwai aikin ka wajibi ka yadda cewa Allah ya nufi komai duk abin da kaga ya auku to da nufin Allah ya auku babu wani wanda ya zo ya aukar da shi ba tare da sanin Allah ba Allah ya san da shi yawwa sannan kuma Allah shi ya halicci komai sawa'un aikin ka ne shi wannan abun ko ba aikin ka bane shi ya halicce shi to in kai da wannan za ka ga cewa baka da rikici a wannan babi na imani da kaddara kuma sannan ka mai da martani ga waɗanda ba su yarda da haka din ba kamar mu'tazilawa da kuma makamantansu musamman dai su ne su ɗan jabariya wanda su ne kishiyoyinsu su kuma garin yaddarsu ga wannan abun har suka wuce iyaka yawwa yaddarsu da waɗannan abubuwan cewa Allah ya san komai Allah ya rubuta komai Allah shi ya halicci komai Allah shi ya nufin komai Allah shi ya halicci komai waɗannan abubuwa guda hudu ɗan jabariya kishiyoyin ɗan kadariya sun yadda da su har suka wuce iyaka wajen tabbatar da su suka ce ai babu abinda Allah din bai sani ba babu abinda kuma bai rubuta ba babu abin da bai so ya auku ba inda ya auku to babu kuma abin da bai so halittarsa ba duk abin da kaga ya faru shi ya halicce shi to a wajen ayyukan bayi sai suka ce ashe kenan duk abin da muka aikata to Allah yardarsa ce ta sa muka aikata don haka ba mu da laifi kaga kishiyar waɗancan su kuma su waɗancan garinsu korewa Allah zalunci sai suka ce kai ina ai dan adam shi ya rikito kayansa shi ya jawo kansa Allah ma ba ruwansa da abunsa zancen laifuka fa muke mun fahimci abun su kuma wadance suka ce a tunda dai Allah ya faɗi wannan abun komai da saninsa da rubutunsa da ikonsa da kuma halittarsa ashe kawai komai kai ma ba komai shi yasa suka siffanta dan adam cewa shi dan adam ba shi da wani iko ba shi da komai suka wasafta shi suka kwantata shi da gashi gashi yanzu gashi in ka daga gashi ka jefa sama iska ta taho ina za shi inda iska ta yi nan za shi ko to sai suka ce kamar gashi ne su haɗu da iska wai haka aikin dan adam yake da aikin Allah ma'ana kai dan adam ba ka da komai da ka aikata haka yadda gashi yake iska ta zo ta daga shi to haka Allah yake aikata komai da kai kuma mun jinin sannan kaman kenan suna nufin duk laifin da ka je kai to Allah ne ko ya aikata yasa ka je kai don haka yanan kai a shirin lahira Allah ba zai zo ya tsaye da kai ya ce me laifin me yasa kai kaza ba wannan shi ya shigar da su zuwa ga cewa suka ce ai ashe ma kenan abinda ake nufi da imani nan kawai ka yadda akwai Allah nan shine imani in ka yadda akwai Allah to zaka shiga aljanna su ne suka ce la yadurru ma al-imani min dhanbun duk zunubin ka ba zai cuce ka ba indai kai imani kuma imanin a gurin su ma'anarsa shine ka yadda akwai Allah kaga wannan menene lalata shari'a ne gaba ɗayan su shi kuma an rusa al-amru wan nahyu su kuma wadancan saboda tsoron al-amru wan nahyu da tsoron uquba sai suka korewa Allah ilimi suka sa masa jahilci su kuma waɗannan saboda yarda da abin da Allah ya ce zai iya yi da ikonsa da komai sai suka ce a to ashe kenan duk ma abin da muka yi ba laifi sai suka rusa ka'idar al'amru wan nahyu kun fahimci abin kaga waɗannan sun yi hannun dama sun yi nisa can sun fada rami waɗannan ma suka yi hannun hagu suka yi can suka fada rami to mutanen kirki masu bin Qur'ani da sunna suna nan su kuma su ne a tsakiya su ɗebo hujjojin da waɗancan suka yi amfani da su suka ce babu kaza sai ba waɗancan sai su gyaru su ɗebo waɗancan kuma hujjojin waɗannan sai ku ɗora akan waɗannan sai ga su ma sun gyaru sai ga kai kuma kai amfani da waɗannan hujjoji gaba ɗaya sai ka ganka a tsakiya wannan ita ce aqidar ahlus sunna a kowanne babi mun fahimci abin to Allah ya tabbatar da mu yawa to sai abu na gaba ko lokaci yayi mu ƙara ko akwai ɗan lokaci ma dalilul martabatil ula sun karanta ko da ko kuma eh to dan karanta ko layi ɗayan shikenan sai a ko ayoyi guda biyu haka yawa insha Allah
ma dalilul martabatil ula wahiya al-iman bil ilm qala Allah ta'ala huwa Allah alladhi la ilaha illa hu alimul ghaib wash-shahada qala ta'ala wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma
tayyib ma dalilul martabatil ula yanzu mu koma mu dauko wancan rukuni na farko da aka ce shine ilimi ko dole komai ka yadda Allah ya san shi me dalili akan Allah ya san komai lalle wani zai ce wannan ba ma mu bukata kowa ya san Allah ya san komai to amma saboda shi ita harkar aqida wani zai iya zuwa ya kawo maka runto in ka yadda da iya hankalinka sai maka wasu ɗan dabaru da wata falsafa ya kona da kai ne ya ce to ba ga kaza ba da kwatance hasan dama duk masu irin wannan sun fi iya kwatance ba nassin Qur'ani ba to ka ji nassin Qur'ani ka rike maganar aqida dama nassi ne ba wasa to shine sai yake cewa me dalilin martabatul ula wahiya al-iman bil ilmi yace al-jawab qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada Allah shine wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi alimul ghaibi masalin ghaibi wa shahada da abin da yake bayyane shahada nan ana nufin bayyane alaniya ghaibi kuma mun san ghaibi ma'ana Allah ya san duk abin da yake bayyane ya san abin da yake boye kuma nan an yi amfani da alimul ghaibi al-ghaibin nan muhalla ne bil alifi wal lam fa yakunu mustaghriqan li jinsi al-ghaibiyat ko yau tunda akwai alifun da lam a ciki la alifun da lam nan ta jinsi ce kamar a ce maka al-insanu in aka ce al-insan nan wurin akwai mai fita da za a ce shi ba al-insan bane kowa al-insan ne yauwa to haka nan aka ce al-ghaib duk abin da yake gaibi ne to ya shiga kar a zo a raba a ce wani abin nan gaibi kulli juz'i da a'a gaibi in dai gaibi ne to Allah ya san shi mun fahimci abin yauwa haka nan kuma wash-shahada ash-shahada ma gashi an sa al-alif wal lam don haka babu wani abu da ke bayyane da Allah bai san shi ba yawwa to sannan sai ce wa qala ta'ala Allah madauki ya ce wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman lalle kuma Allah yana kewaye da kowanne abu ilman da ilminsa wannan tamyizi ne kuma ya kawo shay'un ya ce bi kulli shay'in da kowanne abu ma'ana duk abin da kake gani da abin da baka gani Allah ya kewaye shi da ilimin sa kewayewa nan ba wai ta zati ake ba ana nufin da zatin Allah ya zo ya kewaye abubuwa ba ana nufin ai shi yasa ya kawo mana ilmin yawa ahata min jihati ilmihi ahata bi kulli shay'in ai bi ilmihi ya zagaye kowanne abu ya san shi da ilimin sa ma'ana kenan in aka kaddara abubuwa duk wani cycle aka zagaye su ba wani abu a waje to abin da ke cikin nan duk Allah ya san shi to kuma in ka dauko ka'idar ka zagaye shay'un ko duk abin da ake cewa komai to Allah ya san shi ya zagaye shi da ilimi babu wani abu kwaya daya da zai zo ya balle ya jefa ya koma wani wuri ya shiga cikin abin da Allah bai sani ba Allah ya san komai da komai shine abin nufi sannan yake cewa wa qala ta'ala Allah madaki ya ce alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wala asghar min dhalika wala akbar alimul ghaibi Allah shine masanin ghaibi la ya'zubu anhu ba abin da ke fake masa ya buye masa a ce Allah bai ganshi ba duk boye boye da dan adam zai yi to ba ya buye wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin sa mithqalu dharratin gurgudan qayyar zarra kaga duk ba a izancanka ba kai da zaka ba zaka iya damkar zarra ba wasu malamai suna cewa zarra din nan ita ce me in ka bude window komayya ana fadar komayya ita wannan abin nan kenan khardalin yawa idan ka bude window da hantsi zaka ga wannan kura da take tashi ko ba zaka iya sa hannunka ka kama daya ba wannan an fada maka shi sama wasu malamai suka rajjaha cewa wannan shi ake nufi saboda shi ana iya ganin sa yawa abinda zaka gani kuma baka da iko akan sa shine mafi kankanta abinda zaka iya wato gani da idanka to akwai abubuwan da ba ma iya ganin su da idan mu sai da wani abu da zai taimaka mana su microscope da makamantan su ko yawa to duk za su shiga ma'ana mafi kankantar abin nan ba zai fita daga ilimin Allah ba yanzu ko kai aka baka aikin a ce in ka bude wannan kurar ta iya dakin ka da Allah ka zauna ka lissafa guda ne wani 1 2 3 sai a ce ma mahaukaci ko ba haka bane yawa amma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka gani dinnan cuu dinnan haka gudaya to ya san kowace daya wata ta taba daya wata bata taba daya ba za ta fado a wani dakin iska za ta zo ta kada su fita su tafi wani dakin duk Allah subhanahu wa ta'ala ya san waɗannan abubuwa yawa babu wani abu guda komai kankantar sa da zai wato buye wa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar yace wala fil ardi ko a cikin sama ko a ƙasa wala asgaru ko yafi komai kankanta kun gani sai ce wala asgaru ya kawo sigan mai abin nan tafdil ko shi ne ya fi komai kankanta wala akbar ko shi ne ya fi komai girma to Allah madaukaki ya san shi wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma ya ce wa indahu mafatihul ghaibi a wurin Allah mabudan sanin gaibi suke ya kira shi haka saboda me mu ji cewa ashe gaibin nan ba kowa zai iya sani ba ko babu wanda ya sani sai iya abinda Allah madaukaki ya ilmantar da wanda ya so shi ma kuma za a ce an ilmantar da wane ko annabi misali wani abu da Allah madaukaki ya so ya ilmantar da shi daga ran da aka ilmantar da shi to ya fita a wurinsa daga cikin me daga gaibi amma akwai abinda ba a gaya masa ba yana nan gaibi ne abu su bai san shi ba don haka duk abinda Allah bai gaya wa annabi ba yana nan annabi bai san shi ba mun fahimci abin amma abinda ya gaya masa to ya sani kasancewar Allah madaukaki misali dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita shi akan kowa da kowa duk abin da Allah ya halitta Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa kuma ya ilmantar da shi abubuwan da duk sauran mutane ba su sani ba to ya dara su ne a ilimin abin da Allah ya bashi ya sani ba wai shi kuma ya san dukkan ilimin Allah bane kun fahimci abin yawa a bambance tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sani a cikin dan adam amma kuma iliminsa ba shine ya ga mai ilimin Allah kamar yadda Allah ya san komai da ke cikin komai ba haka a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sani domin ku akwai abubuwa da dama a rayuwar manzon sallallahu alaihi wasallama da suka gudana wanda suka tabbatar mana abubuwan da Allah ya gaya masa wanda bai gaya mana ba wanda gaibi ne mu a gunmu ya san su Allah ya gaya masa abinda ba a gaya masa ba kuma bai san shi ba an yi abubuwa da dama lokacin yaki an fasa masa hakwaransa an karya masa su an yi masa rotse ya ayi duk da cewa Allah madaukaki yana nuna masa abin da ke bayansa yawa amma akwai abubuwan kuma da suke cikin zuciyar mutane bai sani ba zai tambaye ka me kake yi wani me yasa kai kaza sai ce wallahi ya rasulullahi manufa ta ita ce kaza Usayd ibn Hudayr radiyallahu ta'ala anhu da aka dawo daga yakin Badar sai zo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi ya rasulullah ban makara wannan yaki ban zauna a gida ban je wannan yaki na Badar ba ba saboda wai na san abin da za a yi bane niki zuwa nayi tsammanin fitar da za ku yi ayarin Larabawa Qurayshawa kai za a samu a kwace a dawo shi yasa ban fita ba da na san za a hadu da abokan gaba a yi gumurzu a yaki yace wallahi da na fita yana gama magana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqta kai gaskiya ma'ana Allah madaukaki ya gaya masa wannan magana ta sa gaskiya ce ma'ana ba wani ba ƙarya yayi ba kuma shi dama mai ƙarya ana gane shi ko kai kana iya gane mai ƙarya ko a fuska ko ba haka bane yawa dan haka akwai abubuwa da dama da za su faru Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tambaya yanzu ya zame inda ya san gaibi mutlak na komai ilimin Allah ce ya sani to da abubuwa da yawa da bai tambaye su ba wannan dai suna da yawa misalan ba wannan abin shine manufar mu tsaya ba yanzu yace wa inda hu mafatihul gaibi Allah yana da makullan ko mabudai na ilimin gaibi la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya san su banda shi babu wanda ya san su kaga baka yi daidai baka zo ka ce sai wani ko tunda yace banda shi babu wani to karka dauko kowa kuma ka sa tare da Allah ka ce sun san gaibi tare da shi babu wanda ya musharaka da Allah a sanin gaibi yace har zuwa karshen ayoyi yace wa qala ta'ala Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin inda zai sanya manzancin sa babu wanda zai ce wani ko bai dace da manzanci ba ina ma wani aka ba Allah madauki ya mai musu raddi wadancan mutane dama suna cewa me yasa Allah bai saukar da wannan Qur'ani ala rajulin min alqaryatayn azim wasu suna cewa wai me yasa aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a saukar wa Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ba wani fasihi ne mutumin Ta'if wai wasu suke cewa ai an san shi da fasaha yafi kowa in yi waka in yi magana wai ya Allah bai saukar masa da ayoyin alqur'ani ba sai saukar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin martanin Allah yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi sanin inda zai sanya manzancin sa ashe kenan yafi kowa sani yace wa qala ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla anhu wa an sabilihi yanfa'alhu ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ان ربك للي ابنجدك هو اعلم شيني في كوا سني بمن ضل عن سبيله يا في كوا سنن واي يبتي daga hanya وهو اعلم بالمهتدين يا في كما كوا سنن واي شيريه wannan yana yana wa masu wa'azi wa'azi ne ko yana yana wa masu wa'azi wa'azi ka dauki kai a matsayinka na mai wa'azi me isar da sako ne daga Allah cewa Allah ya ce ayi kaza ya ce a bar kaza iya aikin ka kenan ka sa mutane su san haka ba kai ne mai hukunci dangane da zuciyar su ba kace kai ka san wani daga ganin sa batacce ne an yi da shi shekara nawa muna tare da shi gudu irin fade kullum in ga masa yake karba batacce a baka da wannan iko haka nan kuma ka yadda da cewa kowa ne yafi kowa shiriya baka san abin da yake ba kuma a boye baka san zuciyarsa ba mun fahimci wannan yawa amma kowa ka bar shi akan kyakkyawan zato ka isar da sako ka samu ladanka kar ka bata ladan ko ta hanyar gori ko ta hanyar suka ko ta hanyar zagi ko ta cin mutunci sai ya zama ladanka ya bace Allah ya shi mu yace wa qala ta'ala alaysa Allahu bi'alama bishakirin yanzu Allah ba shine mafi sani ba dangane da masu godiya ma'ana Allah lalle shine mafi sani yafi kowa sanin waɗanda suke gode mana ni'imomin da ya musu sannan kuma yace alaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin ba Allah ne mafi sanin abin da ke cikin kirazan mutane ba kirazan halitta baki daya duk wanda ke da tunani da kwakwalwa to Allah yafi kowa sanin abin da ke cikin wannan tunanin nasa da kwakwalwar tasa duk abin da ka sani dangane da danka da ka haifa daga jikinka ya fito duk abin da ka sani dangane da matarka da kake tare da ita a koyaushe duk abin da ka sani dangane da mahaifanka da ka fito ta cikin su to Allah subhanahu wata'ala ya fi ka sanin su duk zaman ka da dan adam ba dama ka iya sanin me yake zuciyarsa kai lalle wannan shi kansa wannan ya ishe mu gaibi yanzu nan da za a ce ko kowa a fito masa da abin da ya faɗa daga safa zuwa yanzu da abin da ya aikata daga safa zuwa yanzu wani in ka kalle shi sai ka kyamace shi me yasa ya aikata kaza amma Allah ya bar mana waɗannan abubuwa sirri tsakanin mu da shi shi ya sani ko duk makotanka ba su sani ba wanda ke yafi kowa kusa da kai akwai abubuwa da dama da kana ganin kana gaya masa komai naka wani zai ce ai wani ai mutumi na ne amini na ne komai na ma ina gaya masa amma kai ka san akwai abin da baka gaya masa yawa akwai abin da kake aikatawa baka sha'awar duk duniya wani ya sani to Allah ya san wannan abu kaga kenan ashe shi ya kamata a ji tsoro a kowane lokaci to sannan yace wa qala ta'ala wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kai tuna ko ka ambata yayin da ubangijinka yace wa mala'iku ni zan sanya wani mamayi a bayan kasa ma'ana wanda zai gudanar da wato rayuwarsa a bayan kasan nan qalu sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu ka sa wanda zai yi fasadi a cikin kasa wannan kun ji ta dai a tafsiri malamai sun bayyana me ake nufi ya akai suka san cewa zai fasadi yawa yace wa yasfiku dima'a kuma ya zubda jini wa nahnu nusabbihu bihamdika bayan kuwa muga mu wannan shine wawun tahali ce wal hal amma al hali ku muga shi kullun muna yin tasbihi bihamdika da yabonka wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka qala sai Allah yace inni a'lamu ma la ta'lamuna ni na san abin da ku sani ba wannan fa yan aike da ake aikowa su kawo mana sako su ne ake gaya musu ashe kenan ma'ana ina nufin mala'iku su ake ba wa sako musamman mala'ika jibril yana cikin wannan mala'iku babu wani nassi da ya fitar mala'ika jibril daga ciki duk sakon da ake aikowa ta hanyar sa ne duk da dai wannan kafin a aiko da sakon ne amma tunda ya kai wannan matsayin za a yi wani abu ba a ma gaya masa ba dan ya nuna maka cewa wannan ba magana ta shawara ba ba shawarta su yake ba duk da rubuce-rubucen Yahudawa sun ce wannan shawara ce wa Allah yake neman shawara daga mala'iku daga nan ma har suka yi istinbati cewa wajibi ne akan shugaba ya nemi shawaran na kasansa daga wannan kissar saboda akwai ta a cikin Genesis littafin wannan Bible nasu wannan tsohon alkawari ake cewa ko yau da yake shi abinda Yahuda suka yi da shi kenan suna cewa wannan hujja ce akan wajibi akan na sama ya nemi shawarar na kasa domin ku ga Allah ya nemi shawarar mala'iku sun fassara abinda maganar neman shawara ne nan ku ikhbari ne Allah yana bada labari ne zan yi kaza to su kuma kasancewar ya ilmantar da su da wani abu dangane da dan adam shi yasa malamai suka kawo kun karanta tafsirin Tabari ya kawo kissoshi da ruwayoyi magana cewa ya akai waɗannan mala'iku suka san cewa dan adam zai yi laifi suka ce wa yasfiku dima'a har zai zubda jini zai yi kaza da kaza suka ce an yi wasu halittu kafin wato ana ce musu alhin yan uwan aljinnu ne a su sun yi irin wannan abubuwan Allah ya halicce su kafin a halicci dan adam shi yasa da aka jarraba aka halicce su sai ya zama cewa suna irin wannan barna a bayan kasa to da aka ce za a halicci khalifa suka ce in dai irin wancan ne da muka sani an yi su a baya to ya za a yi kai bayan ku in dai maganar dai tasbihi ne da yaba maka da majjada ka da girmama ka ya Allah gashi muna yi mun ishe ka to sai ga musu cewa inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba wannan dai suna cikin kissoshi da dama da malamai suka ambata wallahu a'lam bi sihhatiha yawa yace qala inni a'lamu ma la ta'lamu wa qala ta'ala mu kai nan sai mu tsaya ko yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu wannan kun ga ayar ita ma tana nuna mana muhimmancin waɗannan abubuwa wato karewa da wani abu daga cikin asma'ullahi ko sifatihi yace tayu ku ki wani abu ku ji ba ku san sa wa huwa khairul lakum yazam alhali kuwa shine alheri yafi muku alheri wa asa an tuhibbu shay'an kila kuma ku zama kuna san wani abu wa huwa sharrul lakum alhali kuwa wannan abun shine sharri wallahu ya'lamu Allah fa ya sani ya'lamu mene nan kaga bai kaidin nan ba ma ya kawo ba da ya kawo ma in yace wallahu ya'lamu ma la ta'lamu ayi kaidin ma abinda ba ku sani ba ko ba haka ba nan ku cewa wallahu ya'lamu Allah ya sani ba sai ya kawo maka abinda ya sani din ba wa antum la ta'lamuna ma'ana kace wallahu ya'lamu kull shay'in wa antum la ta'lamuna shay'an illa ma 'allamakumullah yawa Allah ya san komai ku kuma ba ku san komai sai iya abin da Allah ya ilmantar da ku to Allah kara mana ilimi da kuma zama mai amfani sai mu tsaya nan sai mu tashi kan hadisan da suke da alaka da wannan babi din wanda su ma dalilai ne akan a tabbatar da wannan martaba ta farko kafin mu je martaba ta biyu ta uku da ta hudu insha Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in